أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسو سرارمو تكلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى سايتي كسن شوى تارا دكم تتشواني سابا شرنا بسر الرحمة شرن ديكي باكو داما دوم أي كوري تنبويون كل عندها سكشا في أديني درا يوازوا غمالا دومن سام مفتام kuma ana iya kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna ranar Asabar ne ta 9 ga watan Sha'ban na shekara ta 1443 Manzon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 12 ga watan Maris na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemu babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano wanda a kodin shi yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana na Sidira Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo. Akamakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna cikin watan Sha'ban. Watan Sha'ban shine wata na takwas a jerin watanni na lissafin shekara ta musulunci, shine watan jajiberan Ramadan, wato daga shi sai kuma mu shiga watan Ramadan wanda a ciki ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya farlanta mu wannan al'umma yin azumi na kwanakin wannan wata. Watan Sha'ban wata ne wanda yake da daraja da falala, ayyuka a cikinsa suke da falala a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi ya tabbata daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da mai da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, tana cewa babu wani wata da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumtar sa daga farkon sa har ƙarshe in ba Ramadan ba, sai dai yakan yi azumi mafi yawan kwanakin Sha'ban. Wato wannan wata Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan azumci mafi yawan kwanakinsa. Wato babu wani wata da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumin sa ya azumi da yawa a cikin sa baya ga Ramadan wanda shi yake azumce shi daga farko har ƙarshe, sai wannan wata na Sha'ban. Annabi yakan yi azumi mai yawa a cikin wannan wata. A wata riwayar Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa yakan azumce shi sai ɗan kaɗan, wato ɗan kwanaki kaɗan ne kawai yake shan azumi a cikin wannan wata na Sha'ban. To kaga wannan aiki na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nuna mana cewa wannan wata yana da wata falala da wata daraja da wani kusanci na musamman da bawa zai samu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zaɓi ya yi azumi a cikin mafiya yawan kwanakinsa fiye da sauran watanni, in ba azumin Ramadan wanda yake wajibi akan kowa ba. Hadisin Aisha yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya azumin Sha'ban daga farko har ƙarshe. Shi yasa riwayar da ta zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumuhu kullahu, cewa Annabi yana azumtar sa dukansa. Malamai suka ce sauran riwayoyin da aka rawaito daga wajenta tana togaciyar cewa illa kalilan, yana nuna cewa ba dukan yake azumta ba, wato ta faɗi kullahu amma tana nufin mafiya yawancinsa, kamar yadda yake a wasu ruwayoyin ta ce ammatuhu, wato mafiya yawancin kwanakin wannan wata na Sha'ban. Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da ya zo cikin sunan Nasa'i da Musnad Imam Ahmad, hadithin Usama ibn Zaid ya bayyana mana dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin azumi mai yawa a cikin wannan wata. Hadisi ya tabbata a cikin waɗannan littattafai guda biyu, Sunan Nasa'i da kuma Musnad na Imam Ahmad, daga Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya Rasulullahi lam araka tasuma shahran ma tasumu Sha'ban, لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم شعبان يا مايكي banga kana azumtar wani wata ba kamar yadda kake azumtar watan sha'ban wato in banda watan ramadan wannan azumi ne na farilla yace banga kana yin azumin nafila a wani wata ba kamar yadda kake yin sa a watan sha'ban sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka shahrun yaghfalu an-nasu an baina rajab wa ramadan wannan wata ne da yawancin mutane suke gafala su manta da shi yana nan kuma tsakanin Rajab da Sha'ban Rajab da Ramadan wato bayan Rajab sai shi sai kuma Ramadan sai yace wa turfa'u fihi al-a'mal shahrun wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'mal kuma wata ne da ake daukaka ayyuka a cikin sa ila rabbil alamin zuwa ga ubangijin halittu fa uhibbu an turfa an yurfa'a 'amali wa ana sa'im saboda haka nake so a ɗaukaka aiki na zuwa ga Allah alhalin ina azumi wato wannan wata na sha'ban da bai ƙara nuna wa shi Usama ibn Zayd dalilin da yasa yake yawan azumi a cikin sa cewa a cikin shekara kakaf shine watan da ake tattara ayyuka na shekara na kowane bawa a ɗaukaka su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala haka ubangiji ya tsara a cikin kwanakin sati akan ɗaukaka ayyukan bayi zuwa rana duk rana alhamis annabi yakan azumci alhamis saboda ya zanto ayyukansa da za a ɗauka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a wannan satin ya zanto an ɗaukaka su yana azumi to haka a shekara kuma a cikin watan sha'ban ne ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala na shekara gaba ɗaya to shine anan yace ina son a ɗaukaka ayyuka na ina azumi to akwai hadisi da yazo a cikin sunan kamar sunan abi daud da waninsa hadisin al-ala ibn abdurrahman an abihi an jaddihi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ta safa ramadan fala tasumu a wata ruwaya idan ta safa ramadan fa amsiku ala siyam idan ta safa sha'ban fala tasumu ko idan ta safa sha'ban fa amsiku an siyam yake cewa idan sha'ban ya cika rabi to kada ku ci gaba da azumi ko kada ku yi azumi a wata ruwayar fa amsiku an siyam ku dakata da azumi to wani hadisi wasu daga cikin malamai sun tabbatar da shi wasu sun ce hadisi ne sahihi wasu sun ce hadisi ne hasan daga cikin waɗanda suka tabbatar da hadisin akwai al-imam at-tirmidhi akwai al-imam ibn khuzaima akwai ibn hibban a cikin waɗanda suke na baya-baya akwai irin su sheikh nasiruddin al-albani irin su sheikh ahmed muhammad shakir irin su shu'aib al-arnaut da wasu daga cikin malamai sun tabbatar da hadisin cewa hadisi ne hasan ko kuma hadisi ne hasan cewa hadisi ne tabbatacce suka fassara shi da cewa abinda ake nufi yayin da azumi yayin da sha'ban ya raba tsaka to kada wani ya tsiri yin azumi wanda bai saba yi ba wato kada mutum ya ƙi yin azumi a farkon sha'ban goma ta farko har goma ta biyu ta shigo har sai ta an kai 15 ga watan sannan kuma ya fara tsirar azumi ka ce abinda hadisin yake nufi kenan a saboda ka bai ci karo da hadisin da yake annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtar mafiya yawan kwanakin sha'ban ba wannan yana azumtar su wato tun daga farko ba wai daga tsake yake da tsaba suka ce wannan hadisi shi ko yana hani ne kan a da tsakiyar sa a fara azumi a ciki idan har mutum ya kai lokacin bai fara azumi ba wato sha'ban ya raba tsaka bai fara azumi ba to sai ya haƙuri yadda hadisin yake nunawa kenan a wasu da yawa daga cikin magabata sun raunana hadisin da yawa daga cikin magabata sun ce hadisi ne wanda yake bai tabbata ba cikin waɗanda suka raunana hadisin akwai Yahya ibn Ma'in akwai al-Imam Ahmad yana cewa hadisi ne munkar wato mai tsananin rauni daga cikin waɗanda suka raunana hadisin akwai Abu Zur'a Ar-Razi da Abu Hatim Ar-Razi da dama daga cikin malamai magabata duk sun raunana hadisin cewa hadisin bai tabbata ba, kuma wannan kaure shi ya fi karfi cikin maganganun malaman hadisi shine rashin ingancin hadisi. Na farko, hadisin al'ala ibn abdurrahman shine ya kadaita da ruwayarsa, ba a samu wanda ya tarayya da shi cikin ruwayar wannan hadisi ba, duk da cewa hadisi ne muhimmancin gaske kwarai da gaske, don yana da magana akan azumi na Sha'ban wanda yake maimaituwa duk shekara, da zanto babu wanda ya ruwaice shi daga cikin albajiran Abu Huraira sai shi. Akwai wata ruwaya ta Muhammad ibn Munkadir, amma ruwaya ba ta inganta ba. Sannan kuma abu na biyu, ya ci karo da hadisan da suke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan azumtar wannan ranar, wannan azumin, wato wannan watan, cewa a yi azumi a cikinsa, har ya zanto yana yawaitar azumi a cikinsa. Shi kuwa da hadisin, har ma da ruwaya da take cewa idan ta safa Sha'ban fa'amsiku, kaga fa'amsiku yana nufin ko da kun fara, idan Sha'ban ya raba tsaka to ku dakata. Kaga ba ana nufin cewa kawai hadisin yana magana ne akan wanda ba su fara ba sai da ya raba tsaka, a'a, hadisin lafazin fa'amsiku yana nufin cewa kun fara amma da zarar ya raba tsaka to ku dakata. Kuma wannan ya ci karo da hadisin Aisha da muka faɗa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtarsa fiye da wato mafiya yawan kwanakinsa. Sannan hadisin Usama ibn Zaid shi ma hadisi ne hasan, yana cewa ban taɓa ganin wasu watanni da kake azumtarsa ba kamar yadda kake azumtar wannan wata da Sha'ban, shi ma kaga ya ci karo da wannan hadisin. Akwai hadisin da ya tabbata na Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yataqaddamanna ahadun minkum as-siyam ramadana bi siyam yawmin aw yawmayn illa rajulan kana yasumuhu, kada ɗayan ku ya gabaci wato ya tari Ramadan da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu, sai dai mutumin da ya zanto daman yana azumin sa, wato mutum da ya saba yin azumin Alhamis, ya saba yin azumin Litinin, sai ya zanto kafin shigowar Ramadan akwai Litinin ko kuma Alhamis kafin shigowar watan Ramadan da kwana biyu, to wanda ba zai fasa yin azumin sa ba na Alhamis da Litinin kamar yadda ya saba, wannan shi bai zanto mai tariyar Ramadan ba, tunda daman can azumi ne yake yi na sunna ba wai na tariyar Ramadan ba. Shi kansa wannan hadisin ya saba ba wancan hadisin na al'ala ibn abdurrahman, domin yana cewa sai mutumin da ya saba azumtarsa, kaga mutumin da zai yi azumi kafin shigowar Ramadan da kwana ɗaya ko kwana biyu, babu shakka wannan ya yi a cikin kaso na biyu na Sha'ban, wato a rabin ƙarshe na Sha'ban, wanda shi kuma cewa in Sha'ban ya raba tsaka ku dakata ku daina azumi. Amma ga shi a wannan ruwaya sahihiya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mutum ya tariyi Ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu, sai dai mutumin da ya saba yi to sai ya yi azuminsa. To kaga wannan ya nuna ko da ya raba tsaka, in ka saba yin azuminka za ka yi azuminka. Saboda haka wancan hadisi ne wanda bai inganta ba, maganar rashin ingancinsa ita ce ta fi ƙarfi a cikin maganganun malamai da suka yi, kuma ita ce yawancin magabata, manyan malamai magabata waɗanda suka fi wato kafuwa a cikin ilimin hadisi suka yi na raunana da shi wannan hadisi na al'ala ibn abdurrahman an abihi an jaddihi. Saboda haka wannan wata na Sha'ban wata ne mai mahimmanci kwarai da gaske, mai daraja kwarai da gaske, yana da kyau mutane su ribaci wannan lokacin domin su ƙara samun abin da za su kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yana daga cikin hikimar da wasu daga cikin malamai suka ambata na yin azumi a cikin wannan wata na Sha'ban shine horarwa, mutum ya horas da kansa wajen fuskantar watan Ramadan da yin azumi. Saboda haka idan ya zanto ya yi azumi a cikin watan Sha'ban yayin da Ramadan ya zo, to ba zai sha wahalar azumin ba, domin ya riga ya fara sabawa yayin da ya yi azumin muka a cikin watan Sha'ban. Saboda suka ce yana daga cikin hikimar yin haka a wannan watan na Sha'ban. Akwai batun Lailatul Nisfi min Sha'ban, wato daren rabin watan Sha'ban, wato idan daren sha hudu, daren sha biyar ga watan Sha'ban. Wasu hadisai sun zo da cewa mutum ya tashi ya kiyamun laila da daren, da safe kuma ya tashi da azumi. Waɗannan hadisai duka hadisai ne mara gurbi wanda ba su inganta ba. Wato kiyamun nisfin Sha'ban ko siyamun nisfin Sha'ban, wato mutum ya yi kiyamun laili a rabin, wato idan Sha'ban ya raba tsaka, ko mutum ya yi azumi idan Sha'ban ya raba tsaka. Wani hadisai ne duka wanda ba su inganta ba, hadisai ne masu raunin gaske, wasu ma duka hadisai ne da suka biyo ta hannun waɗanda aka riga aka san su na yin ƙarya a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka babu wani nisfin Sha'ban. Kuma abinda wasu suke cewa idan Sha'ban ya raba tsaka, a wannan dare ne ake tsara dukkan wasu al'amura na ƙaddara. Ubangiji subhanahu wata'ala yake shirya dukkan wasu abubuwa da za su wakana a cikin bayansa, a cikin halittunsa. Wannan shi ma bai inganta ba, don abinda ya inganta kamar yadda ya zo a cikin Alƙur'ani, Allah subhanahu wata'ala ya yi maganar saukar da Alƙur'ani a cikin wani dare. Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munziri fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Allah ya ce lallai mun saukar da shi Alƙur'ani a cikin wani dare mai albarka. Lallai mu ne masu gargaɗi, a cikinta ne ake shirya dukkan wasu al'amura wanda suke cike da hikima. To wannan aya ta faɗi cewa an saukar da Alƙur'ani a cikin wani dare da ake tsara komai. To kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul qadr ya nuna mana cewa Alƙur'ani ya sauka a daren lailatul qadr ne. Daren lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, a daren lailatul qadr kuma a cikin watan Ramadan yake. Saboda haka kaga ashe watan Ramadan shi ne watan da ake yin budget ɗin ko me zai wakana a cikin halittu, amma ba a cikin watan Sha'ban ba. Saboda haka maganar cewa a cikin watan Sha'ban ne ake yin wannan magana ce mai rauni da bata inganta ba. Abinda ya inganta ya tabbata shi ne a cikin watan Ramadan ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake shirya dukkan wasu abubuwa da suka riga suka tabbata a cikin iliminsa da ƙaddararsa cewa za su wakana a cikin bayansa. Saboda haka wannan wata ne wanda yake da falala, ya kamata mu ribace shi mu yi ayyuka na ƙwarai. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana, Allah ya sa mu dace.
Kamar kuma amin, malam Allah ya saka da alkhairi. Ta tambayar mu ta farko ayu ta zo daga Abdulkarim daga Bauchi, wanda yake cewa malam menene hukuncin matafiyin da yake azumi idan ya yi tafiya? Shin zai iya ci gaba da cin abinci ne a matsayin matafiyin kamar yadda yake ga ƙasaru?
Na'am, in matafi an yarje masa cewa ya sha azumi da zarar ya shirya tafiya, ba wai lallai sai ya ma yi tafiya ya shiga halin tafiya ba. Yadda ya zo a cikin hadisin Anas da waninsa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama sunnarsa shi ne mutum yana iya fara cin abinci ma ba wai lallai sai ya fara tafiyar ba. Misali mutum ne ya tashi da asuba zai yi tafiya, to zai iya karya kumallo ya kama hanya, amma zai tabbatar cewa tafiyar zai yi, kada ya ci abinci kuma ya zama sa gida, kaga ya nuna ba tafiyar ba zai yi. Saboda haka mutum zai iya fara ba wai lallai sai ya kai ya yi tafiyar kasaru ba, kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce sai ya yi tafiyar kasaru ya je inda ya halatta ya kasaru, to nan ne ya halatta ya fara a ji azumi. Wannan ba shi ne mafi rinjaye cikin maganganun malamai ba. Hadisin Anas ya tabbatar da cewa yakan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne yakan yi aje azumi a halin tafiya tun kafin ma ya bar gari. Saboda haka ya halatta. Kuma idan mutum ya ga zai iya yin azumi, to yin azumin ya fi masa akan ajewar, in ya ga zai iya yi. Daman ita ajewar wato mustahabbi ce ga mutum in ya ga dama, in ya zanto kuma zai wahala sosai. Don mutum zai wahala sosai, to wannan baya halatta mutum ya azumi ya shiga cikin wani hali. Shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa min albirr as-siyam fi as-safar, baya daga cikin aikin alkhairi yin azumi a watan a halin tafiya. malamai suka ce ana nufin mutumin da yake shiga wahala sosai yayin da yake azumi, to wannan baya daga cikin aiki mai kyau ya yi azumi yana halin tafiya. An zo an gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ga wasu can a halin tafiya suna dau azumi suna ta shan wahala har ba ana ta zuba musu ruwa saboda wahalar da suke sha. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ula'ikal usat waɗannan su ne masu sabo, wanda yake nuna cewa idan har mutum zai sha wahala to baya halatta ya dau azumi a halin tafiya, amma idan mutum zai iya to wannan babu laifi ya dau azuminsa. Ya tabbata sahabbai sukan yi tafiya, wasu suna azumi wasu ba sa azumi, masu azumi ba sa kushewa marasa azumi ma ba sa kushewa masu azumi, don kowa nensa daidai ya yi a irin wannan yanayi mutuƙar dai ba cikin wahala mutum zai samu kansa ba, to wannan baya halatta ya azumi.
Sai wannan take cewa malam, shin mace za ta iya yin azumin ramuwa kuma ta sa a ranta cewa azumin ya zama wata dokarwa ga mijinta Allah ya biya mata wasu buƙatu?
A'a, ba zai yiwu ba. Shi azumin ramuwa ana binki azumi, wannan farilla ce kuma za ki sadaukar da ita ga wani ba. Farilla wani haƙƙi ne na Ubangiji a wuyanki, da za a yi ki ce kin sauke shi amma kuma kin ba wani, ba ki da wannan damar. Saboda shi azumi ya zama na wajibi to babu magana ka sadaukarwa wani. To sannan kuma abu na biyu, babu wata sunna da ta nuna cewa ka yi azumi ka sadaukarwa wani. Abinda aka sani a sunna ya tabbata shi ne kana iya yin sadaka a madadin wani, ka ba da sadaka a madadin wani amma ba azumi ba. Ka azumi sai dai ka yi masa addu'a. Ina iya yin azumin nafila ko ma na farillar na ramuwar, in kin kai a ƙarshen azumi sai ki masa addu'a Allah ya biya masa buƙatunsa na alkhairi. Wannan kina da dama ki yi tawassuli ne da kyawawan ayyuka wanda aka shara'anta shi ga dukkan wanda zai yi wani aiki mai kyau, yana iya yin tawassuli da ƙarshen aikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya biya masa buƙatunsa ko ya biya ma wani nashi buƙatunsa.
Sai shi kuma wannan yake cewa shin sharaɗi ne sai mace ta yi sallar asubahi a jami'i sannan za ta iya yin salatar shuruq?
Ba sharaɗi ba ne. Mace inda take nan ne masallacinta, gidanta a ɗakinta inda take salla na ta asuba nan ne masallacinta. Saboda in ta riga ta yi salla ta zauna a inda take ta ci gaba da tasbihi ko karatun alƙur'ani har lokacin rana ta fito ta yi haske ta tashi ta yi salla baka a biyu, to tana da wannan ladar da ake bawa mutumin da ya yi salatul ishraq to kamar ya yi hajji ko umara.
To ne shi kuma yake cewa idan mutum ya tuna bai yi sallar magariba ba bayan ya yi sallar isha zai yi magariban ne sannan ya sake yin wannan isha ko kuwa zai yi magariban ne ita kadai?
Ba sai ya sake isha'i ba, sun tashi sai ya yi magariban ita kadai. A jera sallolin da suka wuce bisa magana mafi inganci ba wajibi ba ne. Yana da kyau idan mutum ya zo zai yi sallolin da suka kuɓuce masa ya yi su a jere, wannan mustahabi ne. Amma in ya zanto ya riga ya yi wata sannan ya tuno da wata bai yi ta ba, to ba a cewa tun da ya riga ya yi ta rushe, babu wani dalili da yake nuna lalacewar sallarsa. Kuma da zai zo misali mutum ne ya zo ana sallar isha'i shi kuma bai yi magariba ba, to da ne ya bi aka yi sallar isha'i da shi yana iya tashi ya yi magaribarsa kuma isha'insa ta yi magaribarsa ta yi.
Wannan shi kuma ya ce menene matsayin yin sallama da kalmar assalamu alaika idan mutum zai yi wa ɗan uwansa sallama ko kuma ya ce wa alaika salam?
Babu komai, kana ya ce assalamu alaikum da siga ta jam'i, kana ya ce assalamu alaika ko assalamu alaiki duk ya halatta.
Wannan shi kuma yake tamalan shin ya inganta hadisi cewa duk ranar juma'a mamaci yana zuwa kofar gidansa yana kuka yana cewa ya Allah sai masa sadaka?
A'a, wannan duk babu wani abu na nassi ayar alqur'ani ko hadisi da ta zo da wannan, kuma wannan yana daga cikin abubuwa na gaibu. Duk abin da yake gaibu ne to ba a tabbatar da shi ta hanyar ra'ayi, ta hanyar ijtihadi, mutum ya ce ya gano amma ba nassi ba ne shi kawai da ya gano haka, wannan ba a tabbatar da shi da haka. Kamar yana ba a tabbatar da shi ta hanyar wato mafarkai, a ce an yi mafarkin wani ko wani salihi ko wani mutumin kirki ya yi mafarki cewa wane yana ce masa duk sati ina zuwa kofar gida na komo mamata muna zuwa duk irin waɗannan mafarke-mafarken akwai su cikin kitab ar-ruh na Ibn al-Qayyim da ya kawo irin waɗannan mafarke-mafarken na labarurrukan mamata da zaman su a cikin kabari da hira da waye da waye duk amma waɗannan duk labaruka ne ba su tabbatar da wani abu na gaibu ba shi gaibu shine abin da ba za a iya tsinkayo shi ba sai ta hanyar wahayi wahayi shine alqur'ani ko kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su kadai ne za su iya bada labarin wani abu na gaibu ce da shi da kai ga yadda yake to harkar mutum a cikin kabari da rayuwar mamata a cikin kabari wannan rayuwa ce ta gaibu babu wanda zai iya bada labarin ta in ba nasi ne ya aka samu daga Allah ko manzonsa sallallahu alaihi wasallam ba to wannan babu wani nasi kuma da ya nuna cewa gashi mamaci yana fitowa yana zuwa kofar gidansa yana roƙo ya masa sadaka na ga wasu ne dai masu karɓar sadaka suka shirya abin don a zuwa suna karɓar sadaka duk ranar juma'a saboda wannan labarin amma ba tabbatacce ba ne
shi ma ne cewa yake ya inganta mutum idan mutuwa ta zo masa zai ga duk abin da ya aikata a duniya alkhairi ko sharri kafin ya mutu
shi ma wannan duka gaibu ne ba za ka yi ganin duka ayyukanka ba na'am mutumin da ya yi aikin kirki zai yi mutuwa mai kyau zai ga mala'iku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin jabir hadisi mai tsawo da cikin musnad imam ahmad cewa idan mutum ya zo mutuwa idan mutumin kirki ne mumini ne mutumin kirki zai ga mala'iku sun zo masa da fararen kayayyaki suna ƙanshi su zo cikin lalama da kalamai masu daɗi su karɓi ransa wannan ya tabbata sannan idan mutum fajiri ne ko kafiri ya zo mutuwa zai ga wasu mala'iku baƙaƙe ƙirin wanda za su zo cikin kausasan maganganu su zo da wani yanayi mai ban tsoro a haka za su fizgi ransa yana ihu to wannan duka ya tabbata a sunna cewa haka abin yake Allah ya ce wannan zai'ati zarka wannan shifati nashta akwai mala'iku Allah yana rantsa da mala'iku masu wato fizgi ran kafiri da ƙarfi da masu cire ran mumini cikin sauƙi cikin nishadi to wannan kaga alqur'ani ya tabbatar da wannan hakanan Allah ya ba mu labari cewa waɗanda suka kafarta mala'iku walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru al-mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum fadhuqu adhab al-hariq dhalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin lil-'abid lokacin da zaka gani lokacin da mala'iku suke karɓar ran waɗanda suka kafarta suna dukan bayan su da gaban su suna dukan su suna cewa ku daddana azaba wacce take ta gobara saboda haka a shi kafiri lokacin da ya zo mutuwa zai yi ta cikin tashin hankali ba cikin daɗi ba to amma maganar ya ga ayyukan sa gaba ɗaya duk abin da ya aikata kamar ana masa majigi wannan ba tabbata ba abinda aka sani ranar gobe kiyama aka zo hisabi to shine nan za a baje masa ayyukansa kowa a bashi littafinsa a ce ya karanta abin da ya aikata iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kowa za a bashi a ce to kai da kanka yau kai za ka isa kai wa kanka hisabi wannan shine abin da ya tabbata a alqur'ani
to ne shi kuma yake cewa mallan shin sanya lokacin jana'iza yana da kyau a musulunci
eh babu wani abu a ce ga lokacin da za a yi jana'iza da waɗanda mutane ne za su yi masa sallah idan ba su san lokacin da za a yi sallar ba kaga ai zai zanto babu masallata saboda haka dan an ce lokaci kaza bayan azahar ko bayan la'asar ko karfe kaza ko kashe gari duk wannan babu komai babu wanda ya taɓa cewa haramun ne ko bai halatta ba
to sai mai sako na gaba yake cewa mallam menene matsayin amfani da kayan mamaci ba a raba gado ba
ba a taɓa kayan mamaci matuƙar dai ya mutu sai an raba gado akwai abubuwan da watakila ya riga ya saye shi domin amfanin iyalinsa wato kamar abinci kayan abinci mamaci yakan sayo kayan abinci domin iyalinsa su ci kamar daman nasu ne domin ba a cewa don mamaci ya mutu a dakatar da abincin da ake ci a gidan kamar yadda wasu suke zafafawa a ce an yi rasuwa sai a ce to duk su to aje a kunye shi ba za a ƙara ɗiban kayan abinci ba saboda wai ya mutu ya zama gado wannan ba daidai ba ne yayin da magidanci ya kai abinci to daidai yake da ya mallaka wa yan gida za a ci a wannan shi ne abincinsu haka ba za a hana su cin abincinsu ba don ya rasu amma wasu abubuwa nashi da yake amfani da su irin motarsa irin kayan sawarsa gogonsa wasu abubuwa ne da an san personal kayansa ne nashi na kansa to wannan ba za a taba su ba ko wani ya dauka ya rika amfani da su ba tare da an raba gado ba amma kayan abinci wannan na duk gida ne ba za a ce ai shi ya siyo wannan rusho din ba ko shi ya siyo wannan kuka gas din ba a daina a dauke ta a daina amfani da ita sai an raba gado a'a daman ya siyo ne domin amfanin gida domin amfanin iyalinsa da 'ya'yansa da sauran waɗanda suke gida haka za a ci gaba da amfani da su wannan ba za a hana a dakatar da amfani da su ba na duk gida ne amma abin da yake nashi ne na amfanin kansa to nan ba za a taba ba sai bayan an yi raban gado
to masu kallon mu kuna tare da shirin fatiyar rahma daga nan gidan talabijin na rahma kuma muna tare da shi malamin mu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko na ku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita za mu dora cikin shirin nan gaba kaɗan daga cikin mu barkanmu da dawowa ta cikin shirin namu na fatin rahma inda muke tare da shi malaminmu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri domin samun mafita to wannan tambaya mai gaba ta zo daga wanda yake cewa ya ji ana cewa ziyartar mara lafiya da daddare abu ne da ba shi da kyau shi ne ke cewa akwai nasi ne akan hakan
wallahi ban san wannan ba ban san ce ka ziyarci mara lafiya da daddare ba kyau ba ban san ina aka samo shi ba ka ce abu ba ya da kyau yana buƙatar a samu nasi da ya ce ba kyau zama ziyartar mara lafiya abu ne mai kyau kuma ni a tunanina ko a ilimina ban san inda aka yi masa lokaci aka ce sai lokaci kaza ba wanda lokaci kaza
to sai wannan take cewa malam matar da take ciyarwa lokacin ramadan kasancewar ba ta iya yin azumi saboda wata jinya ta ce malam za ta iya bayar da kayan abincin na tsawon kwanakin azumin gaba ɗaya ga yayar ta kasancewar mijin yayar ya mutu kuma ba ta da ƙarfi ga yara
ya halatta wanda yake ba da abincin fidiya shine wanda ba zai iya azumi ba Allah cewa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin wanda ba zai iya yin azumi ba ko zai iya yin sa da wahala to ya ba da fidiyar abincin miskini guda daya to ya halatta mutum ya tattara abincin miskinin na adadin kwanakin azumin da ba zai samu yi ba ya ba wa miskini daya kamar yadda ya halatta ya iya tara miskinan adadin kwanakin ya raba musu wato zai iya in kwana 30 ne ko 29 zai iya tara miskinai 39 a lokaci ɗaya raba musu kamar dai zai iya ɗauka duka ya ba miskini ɗaya wannan abu ne da wasu daga cikin malamai musamman Shafi'iyya da Hanabi da wasu jama'a ma daga cikin malaman Malikiya duk sun yarda da wannan kuma babu wani abin da yake nuna rashin ingancin haka saboda haka ya inganta mutum zai iya tattarawa ya ba wa mutum ɗaya yayarta za ta iya ba wa yayarta ba ita take ci da ita ba za ta iya ba ta na gaba daya a kwanakin azumin da ba za ta samu yi ba.
Sai wannan shi kuma yake cewa yana son karin bayani game da kaifiyar sallar ashin ko kuma tarawih da ake cikin watan ramadan.
Kaifiyar ta kamar sauran nafilfilu ne na dare yadda ake sauran nafilfilu na dare haka ake yin ta ko dai a yi raka'a biyu a yi sallama a yi raka'a biyu a yi sallama a raka'a biyu a yi sallama har a yi raka'a goma witiri raka'a ɗaya ko raka'a uku ko kuma a yi raka'a hudu ba tare da an zauna tsakankaninsu ba ko kuma a yi raka'a takwas wato ana iya haɗewa akwai ma ruwaya da ta zo a yi raka'o'in duka ba babu zama a tsakaninsu amma dai idan mutum yana limanci ne to ya kamata ya yi raka'a biyu saboda wato tausaya ma waɗanda suke bin shi sallah domin ba yanayi na mutane iri ɗaya ba ne suke bin shi sallah akwai waɗanda suna da ƙarfi akwai waɗanda suna da rauni akwai masu buƙata akwai wanda buƙata takan iya bujuro masa ana cikin sallah to saboda yin raka'a biyu ya yi sallama zai ba wa mutane dama waɗanda suke da mabambanta buƙata da waɗanda suke da rauni iya yin sallar a bayansa kada ya ce zai riƙa haɗe raka'o'i huɗu lokaci guda ɗaya yana yin su domin wannan zai iya wahalar da wani wanda wataƙila ya shiga da wata buƙata ko ta taso masa ko kuma yana da rauni da ba zai iya jurewa raka'o'i huɗu gaba ɗaya ba amma mutum in shi kaɗai yake yi to yana da dama ya yi biyu yana da dama ya yi huɗu yana da dama ya yi shida yana da dama ya yi har takwas duka ma sai ya yi goma ma ba tare da ya zauna ba duk wanda ya halatta in mutum shi kaɗai yake yi to babu komai don ya yi wannan amma in kana liman to kada ka ce ai sunna ce bari ka haɗa raka'o'i huɗu ka yi su a lokaci guda wannan zai iya haifar da wahalarwa ga waɗanda suke bin ka ko wasu daga cikin waɗanda suke bin ka sallah
kai shi gwani ka ce malam hadisin da ke nuna cewar har kifi a cikin ruwa suna roƙa wa malami gafara to wannan ya shafar malamai waɗanda suke karantar da yara islamiyya ko ko sai manyan malamai
duk wanda yake koyar da mutane alkhairi yusalluna ala muallimin nas alkhair haka kace muallimin nas alkhair duk wanda yake koyar mutane ilimi ya shiga ƙarƙashin wannan so ba wai sai manyan malamai jima-jima ba a'a duk wanda zai zanto ana amfana da shi yana koyarwa da mutane addininsu yana nuna musu yadda za su karanta alkur'ani ko yadda za su yi tsarki ko yadda za su yi sallah wannan ya shiga cikin wannan falala insha Allah
wannan shi kuma yake cewa shi ne yake jagoranci a wani majalisi da ake karantar da alkur'ani yanzu da wasu bayan Allah sukan ba da kuɗi ko kayan ciye-ciye shin ya halatta matsayinsa na jagora ya ɗauki kaso fiye da wanda yake jagoranta ɗin ko kuwa idan abin ya wadata ya bai wa waɗanda ba 'yan majalisun ba wanda su ma mabuƙata ne
ya kamata dai ya guji yin abin da zai zama masa shubha ko son kai idan ya zanto dukkan kowa da yake nan mabuƙaci ne kamar shi to bai kamata shi ya kwashi mafi yawa ba ya ba su kaɗan ya yi ƙoƙari ya yi adalcin da shi ma wato zai ji a zuciyarsa zai nutsu amma kai ya kwashe shi mafi yawa sauran kuma ya yi musu kaɗan-kaɗan wataƙila a duba yawan buƙata tana yi wa shi yana da iyali da yawa yana da mata yana da 'ya'ya da yawa sauran kuma wataƙila ba kowa ne yake da wannan ba to in ya yi kasan gwargwadon girman iyali da yawan 'ya'ya wannan babu komai wannan yana da mata biyu da 'ya'ya goma wannan yana da mata ɗaya da 'ya'ya biyu kaga ba su zama daidai wa daidai a kaso ba wannan zai fi buƙata akan wannan to dan ya ƙara ma wannan ya rage masa wannan babu komai da cikin adalci ne amma wataƙila shi yana da mata ɗaya da 'ya'ya ƙwaya uku waɗannan ko waɗanda suke karatun tare da su akwai mata biyu da 'ya'ya takwas 'ya'ya goma shi ya kwashe mafi ya ɗauke rabin duke sauran su kuma ya sassa musu a nan ba adalci sannan in ya samba wasu a can daban wanda ba sa ciki idan har shi wanda ya mallaka masa abu kusan ya bar masa abin a hannunsa ya yi abin da ya dace wannan babu komai don ya taimaka ma wasu wanda ba sa gurin matuƙar dai za su shiga cikin mabuƙata ɗin
to wannan shi kuma ya ce malam mutum da yake da ubangida kuma shi ne manaja a wurin sannan a kasuwa suke siyan abinci safe da rana a kuɗin shagon da yake kula da shi to sai tashi yana azumi na nafila shi yake cewa to da zai tafi gida sai ya ɗauki kuɗin shan ruwa a matsayin kuɗin abincin safe da na rana shi ne yake tambaye malam shin mene ne matsayin wannan abin da ya aikata
to ni a fahimta ta kamata ya kada ya yi haka an ware wani kaso ne na a ci abincin rana da safe da rana na haka ya ce ko na safe da rana na ya zanto yana azumi in abincin ne aka kawo aka bashi ya take away shikenan amma ba bashi bai ɗauki kuɗi zai zama akwai shubha don a irin haka zai iya ɗaukan kuɗin da ya wuce ma adadin abin da ya kamata ya ɗauka saboda haka in har abinci aka yi za a ci na safe da rana shi kuma ya tashi da azumi shikenan in abincin aka soyo ya karɓi abincin wannan babu komai zai iya karɓar abincin ya tafi da kansa amma ya ce bari ya ɗauki kuɗin buɗe baki ina ga wannan zai jefa kansa cikin wata shubha ne
wannan shi kuma yake cewa malam yanayin sana'ar siyan kaya ne amma ta hanyar awo da suke ne yace ya kasance idan yara suka zo ko kuma wanda bai sani ba sai ya siya kasa da yadda ake siya sakamakon inda yake sanarwa ba musulmai bane to shi yake tambaya ingancin wani abin da yake
wannan ba ya da inganci kuma zalunci ne bai halatta ba ko musulmi ne ko ba musulmi bane a gurin da yake sana'ar daddare ne ba a ce idan mutum ba musulmi bane ka zalunce shi ko ka cuce shi ko ka hana masa haƙƙinsa wannan shi ake kira bai'ul mustarsil ko zabnul mustarsil mutumin da bai san farashi ba ko bai da wayo ka yi masa wayo ka sayi abinsa ƙasa da yadda ya kamata ka saya wannan malamai sun ce ba halatta mutum ne ya zo zai yana ya kawo kayansa kai take dubawa kai ka san yadda ake sayan awon abu amma gani cewa bai sani ba ta yadda da zai sani ba zai zai sayar maka ba kuma da zai ji labari bayan ka saya ƙasa da abin da ya kamata ka saya ganin cewa wai bai sani ba da zai sani zai yi baƙin ciki zai ji damuwa to bai halatta kai wannan ba shi yasa malamai da yawa suke cewa idan mutum ya je guri aka yi masa irin wannan damfarar to yana da dama ya mayar da abin ko a warware cinikin saboda haka babu maganar ko musulmi ko ba musulmi bane ko ba su waye a gurin idan kasancewa abin nan a kilo ga yadda yake a kasuwa haka ake sai da shi idan wani ya zo bai sani ba haka cutar da shi kamata ya ka faɗa masa gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana son mutum ya zanto mai gaskiya ne a cikin harkar cinikinsa sai ko sayarwa
to ne ke ce malam a wani waje ne muryar mata take zama al'aura da kuma inda take aka san haka
abinda aka hana mata shine su wato makala muryar su ta yadda za ta sa wa mutum sha'awa wala yakhdhana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qul qawlan ma'rufa wala takhdha'na bil qawl kada ku Allah yana ga wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam kada su wato kankanta muryar su saboda samu mai cutar sha'awa wani kwadayi ya rika jin wani abu a tare da su kada su yi haka amma su faɗi magana da take shari'a ta yadda da ita saboda kuma mace ba an hana ta magana ba ne babu wani hadisi da yake sautin mace al'aura ne amma ta a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sukan zo a majalisinsa su yi tambaya ga maza zaune da bai taɓa cewa ke ya kike magana ba alhalin sautin ki al'aura ne annabi yakan saurare su kuma yakan yi magana da su sukan ba shi ansa duk da murya ai suke magana saboda ka sautin mace ba al'aura ba ne Allah yana cewa idan sa'altuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambaye matan da ba naku ba wani abin amfani to ku tambaye su ta bayan shamaki wato mutum ne ya zo maƙocinsa baya nan yana so ya ari sheburi ko diga ko wani abu a gidansa yana iya magana da matar gidan ta sa a miƙo masa ya yi sallama ta ansa wannan babu komai lillahi iyaka ya zanto min wara'i hijab ne ba su yi gaba da gaba ba sai ya yi magana ta soro ta waje ta ji ta ansa menene a ni ne maƙocinku da Allah ina son ran kaza Allah ce su yi haka kaga inda a ce muryar al'aura ce to Allah ba zai ce su tambaye su ta bayan hijabi ba za a tafi ce tambaya ta bayan shamaki kaga dole za a saurari ansa ba mutum da za a ce an yadda baka kai tambaya amma ba yadda baka ansa ba zai zama ba ta da wani amfani saboda haka a cikin ayar sai Allah ce wa qulna qawlan ma'rufa shi kaga za su yi magana illa iyaka kada su yi magana da take ta saba wa shari'a ko magana da take daukan hankali da za ta ja hankalin dan namiji wannan bai halatta ba saboda ta cewa mace sautinta a kowane lokaci al'aura ne wannan ba gaskiya ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fita bayan yayi wa mata maza wa'azi yakan fita yaje inda maza suke kuma yakan tafi da Bilal a lokacin ya musu wa'azi har ma wasu su yi tambayoyi a lokacin to ka gada a ce sautinsa al'aura ne in ka ce shi ma'aikin Allah ne Allah ya tsare shi daga irin waɗannan abubuwa to a Bilal fa da yake tare da shi ai shi namiji ne kuma shi ba a ce yana da wannan khususiyar ba to kuma a gabansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu wa'azi a gabansa ne za su yi masa tambayoyi saka babu komai
to sai wannan yake cewa macen da take bin sautin sallah daga masallaci sai aka dauke wuta shin ya makomar sallar ta
kenan na farko dai ba daidai bane ta ci ta bi sautin masallaci wato ta bi sallaci sallah daga gida mace an yadda ta je masallaci ai sallah da ita a ce ma idan mazajensu idan sun tambayi mazajensu za su je masallaci annabi ce kansu hana su la tamna'u ima allah masajid allah amma kuma sai ya ce wa biyutuhunna khairul lahunna su yi sallah a dakunansu a gidajensu ya fi musu alkhairi mata da za ta yi sallah a gidanta ya fi mata alkhairi akan ta je masallaci a yi da ita a jami'i saboda haka abinda ake bukata ga mace in har za ta yi sallah a masallaci to ta je inda mata suke tsayawa a cikin masallaci su bi sallah amma ba daga gidanta ta riƙa bin sallah ba saboda haka tun daga nan mata ya kuskure irin wannan sallah wasu daga cikin malamai ba suna cewa bata inganta ba saboda babu sallah ga wanda yake wajen sahu sai ya shiga sahu ba ka shiga sahu ba ka zo masallaci ba sannan idan har za ta fara sallah kuma a ɗauke abin da sai ta ci gaba ta ƙara shi sallarta wannan a bisa ƙaulin da ya ce sallarta inganta a haka saboda haka za ta ya inda in ya ta furku'u ne ta ji shiru shi kenan sai ta ɗago ta ci gaba da sallarta ita kaɗai amma gudun hakan ma bai kamata ma tun farko ma ta bi sallah daga gida ba ko mun kusancin gidanta da masallaci kuwa matukar dai nan ba a cikin masallacin ba ne
to ne ke ce malam waɗannan sharuɗa ne shari'a ta tanadar da za a kiyaye domin namiji ya karantar da mata
to abin da ya kamata ne ya zanto babu khalwa kada ya zanto namiji ya keɓanta da wata ita kadai da sunan zai yi mata karatu wanda baya halatta sannan na biyu ya zanto matan da zai karantar waɗanda suke sun yi kyakkyawar shiga ne da kyakkyawar sutura kai zanto mata su zo aji a cikin wani yanayi wanda yake na caɓa ado da kwalliya ce a haka namiji zai tsaya gaban su yana karantar da su a zo cikin kamala ta sutura sosai sai za ta sutura dukkan wani guri a jikinsu ya karantar da su sannan zanto babu khalwa ba wani zai keɓanta da wani sai ko biyu ba yana musu karatu wanda shedan zai iya shiga a cikinsu sannan abu na uku ya zanto babu isassun matan da za su iya wannan karatun wanda kuma shi ne galibi abinda yake faruwa galibi in aka ce mata ne kaɗai za su koyar da mata to galibi za a iya samun rashin ƙarancin matan da za su wasu fannonin na ilimi kuma mata ba za su iya karantar da su ba haka akwai buƙatar dole sai namiji ya karanta amma akwai mace to aula in akwai mace ta san abin da take to aula ta karanta akan shi namiji domin mace da mace za su fi samun sakewa wajen tambayoyi da bayanai da sauransu sama da a ce namiji ne wanda yake ba muharrami ba ba za a iya samun sakin jiki wajen yin tambayoyi da neman bayani ba amma asali namiji ya karanta da mata wannan ba mu komai annabi sallallahu alaihi wasallam mata sun ce ya rasulullahi mutane maza duk sun kwace mana kai sun rinjaye mu a kanka ka sa mana wata rana da za mu rika taruwa a wani wuri kana karantar da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa musu rana suna taruwa yana musu karatu wannan al'asul ne da yake nuna halacci wani ba zai ce to ai shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da haka shi ba matsala a ka'idar ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su ne saboda koyi sauran al'umma ta yi koyi da shi shi ne al'asul kasar lakun fi rasulillahi uswatun hasana haka Allah ya ce kuna da abin koyi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ga wani aiki nashi an kice ba za a yi koyi da shi a ciki ba to akwai nasin da yake nuna khususiyya abinda malamai suke cewa wannan khususiyyar annabi ce shi kadai take banta to su kuma wannan khususiyya sai da nasi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan nawa ne ni kadai ko Allah ya ce wannan naka ne kai kadai to wannan shi ake cewa khususiyya in babu nasi to yana komawa ga asali asali shine a yi koyi da ayyukansa saboda haka in har annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma bai togacce cewa wannan khasa ne da shi ba to za a iya koyi da shi anan dan za mu ga cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi musu karatu dole zai zanto na farko ba wace ɗaya bace da yawa na biyu kuma zai zama suna cikin kabilar shigar su mai kyakkyawar suturar su ba abin nan ban sannan kuma a lokacin babu wata mace da za ta iya musu abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai musu na bayanin shari'a saboda haka ya zanto kai karantar da su hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake a idi tunda a wancan lokacin ba amsa kowa in ya gabawa da maza sai ya je kuma bangaren mata to kamar yadda muka faɗa ɗazu yakan je da bilal bilal namiji ne wanda yake ba muharraminsu ba kuma annabi ya musu wa'azi bilal yana wurin kuma har ma su yi masa tambayoyi wanda yake nuna cewa babu komai matuƙar dai za a yi bisu cikin iyakoki na shari'a ba tare da an kaucewa wata wani hukunci na shari'a ba.
To sai wannan take ce malam kaga ana cewa idan mata suna al'ada ba za su yi wanki ba, ba za su yi kitso ba, ba za su yi ƙunshi ba, sannan ba za su yanke farce ba, shine take cewa ingancin haka.
Wannan duk ba gaskiya ba ne, wannan canfa-canfa ne na mutane, kuma ba nasibi ya hana mace din tana al'ada ba za ta yi wanka ba, ko tana al'ada ba za ta yi kitso ba, ko ba za ta yi kwalliya ba. Wannan duk ba gaskiya ba ne, cikin al'ada duk za ta iya komai, kawai abinda aka hana ta shine ibada a wannan lokaci, ko mijinta ba zai kusance ta ya tara da ita ba tana cikin wato jinin al'ada. Amma duk wani abinda mutum yake yi zai ci gaba da yinsa, za ta iya yin wanka, ita ma ya kamata ta yi wanka saboda ta gyara jikinta. Za ta yi wanka, za ta yi sa turare a gidanta, za ta yi kwalliya a gidanta, duk za ta iya yi, babu komai.
Wannan shi kuma yake cewa malam menene rashin lafiyar zuciya, kuma ta ake gyara shi, domin lokaci sai ya ji zuciyarsa tana taimaka wasu wasin abin da bai kamata ba.
Rashin lafiyar zuciya iri biyu ne, akwai rashin lafiyar zuciya da ta kamu da cututtuka na munafirci, wato da zanto tana kudirce abin da ba shi ne take faɗa da baki ba, da baki yake furtawa ba, wanda shi ne munafukai suke su ƙudurci kafirci a zuciyarsu, suna faɗar su sun yi imani, idan suka gamu da mummuni ƙaru amanna idan ƙaru ila shayatin ya ƙaru inna ma'akum wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin. Cikin mutane akwai masu cewa mun yi imani da Allah, mun yi imani da ranar lahira, Allah ce waɗannan su ba mu'mini ba ne. Yukhadi'una Allah, suna ganin yaudarar Allah suke, ma yakhda'una illa anfusahum wa yash'urun, kansu kawai suke yaudara, ba sa dai ji ne, ba sa fahimta. Allah ce fi qulubihim marad, akwai cuta a zuciyarsu. Kaga wannan cuta ce ta kafirci, cuta ce ta munafici, boye kafirci a zuci da kuma bayyana musulunci a baka. Akwai cuta ta wasu miyagun ayyuka, kamar cuta ta hasada, cuta ta ainihin kullata, da wani zai sa hasadar wasu a zuciyarsa, ko ya kullaci wasu a cikin zuciyarsa, ko cuta ta jiji da kai, mutum ya rika jin shi ya fi kowa, kuma abinsa aikinsa ya fi na kowa inganci, ya fi kowa daraja, ya fi kowa falala, ko ya rika jin cewa ya fi kowa matsayi da zai iya wato wulakanta wasu. Duk wannan cuta ce da ke kama zuciya. Kar cuta ce da bata kai kafirci ba, amma kuma manya-manyan ayyuka ne na saban Allah. Akwai cuta ta sha'awa da cewa la yakhda'una bil qawli fayatma'u alladhi fi qalbihi marad, kada su rika ƙanƙantar da miryarsu har wanda yake da cuta a cikin zuciyarsa zai sa rai. Kaga cuta a nan ana nufin cuta ta sha'awa, wato ya rika sha'awar abin da bai halatta gare shi ba, to wannan ma cuta ce. Duk nan ana kiransu amradul qulub, cututtukan zuciya. Suka kama zuciya, mutum bai yi ƙoƙarin magance su ba, to babu shakka zuciyar nan cutar za ta yi ta cinta. Kamar yadda ka san cuta in ta shiga jiki ba a maganinta ba, za ta yi ta cin jiki har ta kai wani yanayin da maganin kuma zai yi wahala. To kuma in cuta ta cinye ƙarshe halaka mutum take, to haka za ta halaka shi, ta halaka maka zuciya. Saboda haka ko da cuta ce ta saban Allah ko cuta ta sha'awa ta kama zuciya, to yi ƙoƙari ka magance ta domin gudun kada cutar nan ta ci gaba da haɓaka har ta zo ta jefa mutum cikin halaka. Halakar cutar zuciya ta fi halakar cutar jiki. Halakar cutar jiki iyakarta nan duniya ne, in aka samu da cuta a jiki a ce an mutum ya mutu shi kenan, da zarar ya mutu shi kenan, don an ɗauki ba adda an tsara masa duk ba zai ji komai ba, kuma wahalarsa ta ƙare a nan. Amma ita cuta ta cutar zuci in har ta ce ta cinye ta halaka mutum, to kuma bai shi za ta yi har kabari, bai shi za ta yi har lahira. Shi ya sa magance ta ya fi magance cutar jiki amfani. In ka san maganin, in ka san cuta in ta same ka, za ka yi ƙoƙarin ka magance ta a jikinka. to ka sani cutar da za ta kama zuciyarka ka nemi maganinta ya fi maka muhimmanci don wannan iyakar ta nan amma wannan za ta bi ka kabari daga nan har a tashe kana da gobe kiyama kuma sakamakon ne zai biyo baya wanda ba zai kyau ba cutar zukata ana magance ta ta hanyar sauraron maganar Allah karanta alkur'ani sauraron wa'azi jin nasihohi kusantar ubangiji subhanahu wataala da addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab duk dai waɗannan addu'o'i waɗanda suke roƙo ne da Allah subhanahu ga Allah subhanahu wataala cewa kai ya karkatar da zuciyarka ya magance maka duk wata abu da yake damun zuciyarka sannan kuma da kokarin shiga cikin mutanen kirki da cakuduwa da su yana tasiri wajen gyara wasu ɗabi'u da halaye da karanta labarurruka na manyan mutane na kirki waliyan Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manyan malamai jin tarihin su yana taimakawa wajen magance cututtukan zuciya Allah ya sa mu dace
amin kuma ne malam Allah ya saka alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan lokaci idan kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku da cikin shirin namu ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0706-0414-55 ko kuma tana adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook kamar da shirin malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Kano Marijan Lemo babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kenan Kano wanda a koda yaushe ke samun dama domin amsa tambayoyin naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.